الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا hudu a ga watan 11 watan dalqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda yazo daidai da 21 ga watan hudu a girgonin kalanda 2026 wannan shine kasadin mu na 151 daga cikin jiran gira karatu sukan littafin al-waziz fi fikihi sunnati wal kitab al-aziz na doktor al-allama abdul azim al-badawi Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna mun tafi hutu tun kafin ramadan da kusan sati biyu ko sama da haka sai yanzu muka dawo muna addu'a yadda Allah ya bamu dama muka je muka dan huta muka dawo to kuma Allah ya hutar da mu a aljannar firdaus hutu na dindindin na yar gaba daya zamu tashi ne a farkon kitabus siya dama mun kare kitabul janaiz sai muka ga bai kamata mu fara kitabus siyam ba sai mun dawo duk da cewa a lokacin muna dab da shiga azumin ramadan kafin mu shiga kitabu siyam muna da wasu tambaya guda biyu da wani bawan Allah ya aiko cewa tambayarsa ta farko idan mutum ya idan da sallah ko ya zo ya samu an yi sallah misali isha ko azhar an yi raka'a biyu saura biyu shin cikatawa zai yi ko ramawa zai yi malamai sun tattauna game da hukuncin ramawa ko cikawa kuma kowa da dalilin da ya dogara da shi game da abin da yake ganin shi ya dace a yi wanda suka ce cikatawa zai yi ma'ana abin da ya saura a gaba na sallar shi zai karasa shi ne ka zo sallar isha sai ka samu an yi raka'a biyu da ka idan da sallah raka'a biyu tare da liman sauranka biyu duk da cewa shi liman raka'a biyu yayi Fatiha da sura a farko amma kai Fatiha ne iyakaci kai babu sura su ne raka'o'i guda biyu na ƙarshe wanda ka zo ka samu to sai wasu malamai suna ganin kai in ka tashi Fatiha da sura za ka yi suka ce domin idan kai Fatiha kadai to ai akwai abin da ka bari a sallar wanda baka yi shi ba wanda shi kuma liman already ya riga ya yi shi ne Fatiha da sura wasu malamai suka ce a'a abinda za ka yi shi ne ka yi Fatiha din babu sura tare da cewa wannan Fatiha babu suran su ka zo ka samu to kuma su za ka yi a ƙarshe su kuma hujjarsu shi ne in ka yi Fatiha da sura to yanzu sallarka ta koma upside down ka juya sallar sama ta koma ƙasa ƙasa ya koma sama ina ma'anar wannan magana tunda ka yi fatiha liman ya yi fatiha da sura kai ka yi fatiha ba sura tare da liman guda biyu to yanzu idan ka tashi kai fatiha da sura yanzu maimakon ka yi ƙarshen azhar ko ƙarshen la'asar ko ƙarshen isha to yanzu kuma farkon isha kai kuma a ƙarshen isha ban gane ko kun fahimta ba ka yi farkon isha kuma a ƙarshen isha kaga ka juya sallar sama ya koma ƙasa kai farkon la'asar a ƙarshen la'asar kaga ka juya sallar sama ya koma ƙasa da haka kuna ganin kayi Fatiha da sura hine karshen abinda ba sura hine karshen Isha, kayi Fatiha ba sura hine karshen La'asar, kayi Fatiha ba sura hine karshen Azhar, wannan shi yafi daidai da abinda ya kamata kai. Kuma ni ma nafi gamsuwa da wannan maganar, amma waɗancan su ma suna da dalilin su na cewa Fatiha da sura za ka yi. Jama'a kuna fahimta? To ni amma nafi gamsuwa da wannan magana ta ƙarshe, cewa Fatiha kadai za ka yi babu sura. Shi ne ƙarshen La'asar, shi ne ƙarshen Isha, shi ne ƙarshen kowace sallah. To sai tambayarsa ta biyu game da hukuncin durƙusawa iyaye wajen gaishe su ko kuma malamai. Magana mafi inganci, durƙuso haramu ne jama'a, tare da cewa wasu na ganin babi ne na ta'zim da takrim, wato girmamawa da karrama mutum. Amma kuma an yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya hana. Ina fata an fahimci magana. Annabi ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa ya je wa'azi wa ahlul kitab, da ya je sai samu suna yi wa manya-manyan fada-fada da manyan fastocinsu irin wannan gaisuwar. Ya dawo sai ya nemi ya kwatanta irin wannan gaisuwar ga Annabi Muhammad. Sai manzo Allah ya ce masa, kai kuma ina ka koyo wannan? Ya ce, ai wa'azi da naje ne sai na gane ana yi wa manyan fada-fada, sai na ga ba wanda ya tantance ai wa irin wannan kalar gaisuwar sama da kai, domin su akan ƙarya suke, kai kuma akan gaskiya kake. To shine anan Annabi yake cewa, law kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Da a ce zan iya umartar wani yayi wa wani sujjada, to da na umarci matata yi wa mijinta. Ahe kenan, durƙusawa mutum a lokacin gaisuwa hukuncinsa hukuncin menene? Sujjada. Fadin Allah kan da yake cewa banu Isra'il, wadkhulul baba sujjadan wa qulu hitatan naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin, ai ba yana nufin sujjadan suna gurza ku su shiga kofar suna gurza gonin su a karba, ai bi ma'ana munhani'ina, su shiga kofar garin Masar suna masu sunkuyar da menene kayansu, suna masu durƙusawa. To amma sai ya ce wadkhulul baba, kenan ashe durƙuso meye hukuncinsa? Sujjada. Wannan shine analysis ɗin da malamai suka yi, don haka suka ce haramun ne, ba zai kamata a yi wa wani babba ba, don kawai a girmama shi ko don mutunta shi. Wallahu ta'ala a'lam. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Kitabu siyam, littafin azumi. In aka ce kitab ana nufin matattara, ai bi ma'ana haza kitabu siyami, wannan shine matattarar da ta tattaro bayani ƙarƙashin ayoyi da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi magana akan azumi. As-siyamu lughatan al-imsak, abinda ake nufi da azumi a lugha shine al-imsaku, kamewa daga wani abu. Idan mutum ya ce na kama kaina ba zan ƙara yin kaza ba, to a larabci ko a yare yayi azumi, ko da ku ba barin cin abinci bane ba. Ina fata an fahimta. Misali ka ce ba zan sake dariya ba daga yau, ko ba zan sake kuka ba, ko ba zan sake magana ba, to kai menene? Azumi. Amma na me? Na lugha, ba na shari'a ba. Shi yasa lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake bawa Maryam umarni, ina fata an fahimta, duk wanda ya zo yi mata magana sai ta ce inni nazartu lirrahmani sauman, sai ta ce me? Walan ukallima alyawma insiya, na ɗauki alƙawarin bakantan azumi da ni da Ubangiji na, don haka ba zan yi wa kowa mai ba magana ba. Rashin magana shi ne azumi? Ba shi ba ne azumi a shari'a, amma tana magana ne azumi in ka ga dama ka fassara shi a lugha, wanda shi ne zai fi ba mu ma'anar abin da muke so mu fitar a wannan gabar. Sannan kuma ta yi wannan ne don neman kusanci da Ubangiji a lokacin su irin wannan abun bai haramta a gare su ba a shari'a su. Ina fata an fahimta. Amma kalmar ta cewa na yi azumi da Ubangiji na ba zan wa kowa magana ba, sai wannan ya nuna ashe duk wanda ya kame daga barin wani abu, to a yare yayi menene? Yayi azumi sunan shi. Kamar aka ce as-siyam wasilahan, me ake nufi da as-siyam a shari'a? Suka ce huwa tarku ta'am, shine barin abinci, wa shahawa, da barin sha'awa. Ina fata an fahimci maganar. Wal rafat, da kuma ainihin wato kwarkwasa. Wal fusuqa wal isyan, da watsar da fasikanci da saban Allah. Min tulu'il fajri, ila ghurubi shamsi, tun daga hudura al-fajr har zuwa faduwar menene rana, taqarruban ila Allah azza wa jalla, dan neman lada da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ka cikata da taqarruban ila Allah, abinda yasa sai ka cikata, anan ne lada zai tabbata. Domin in ba haka ba, ai turawa suna yin azumi, suna ma yajin cin abinci, amma ai ba taqarruban bane. Wani ma zai kwana biyar bai ci komai ba, kaga ai yayi azumi in a luga ne ko ba haka ba, amma bai yi shi taqarruban ila Allah ba, yayi ne saboda an fusa tashi ko saboda an bata mai rai, ban gane ko ku fahimta ba. To kaga wannan ba zai zamanto taqarruban ila Allah ba, ko ba zai zamanto zai samu wani lada a gurin Allah ba. Meye dalili da yasa ba zai samu wannan ba? Saboda ba haka Allah yake ayi ba, kuma bai yi da nufin neman lada ba, yayi ne kawai domin ya nuna mutane fusatar sa da sauransu. Saboda haka hi ne barin abinci da barin abin sha da barin sha'awa da barin fasikanci da barin kwarkwasa da batsa, tun daga hudowar al-fajr har zuwa faduwar rana, dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. In ka ce kai wa azumi wannan ta'arifin ko wannan definition din, to ka faɗi menene azumi? Ina fata an gane hukumuhu. To me hukuncin azumi? Yana da wani hukunci ne. Sawm Ramadan rukunun min arkanil Islam. Azumin watan Ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci, gaba ce daga cikin gabobin musulunci, ginshiki ne daga cikin ginshikan addinin musulunci. Dole sai mutum ya yi imani da cewa Allah ya yarda a yi azumi, ya sauke ayoyin azumi, kuma ya faɗi ga yadda za a yi, ga watan da za a yi, da kuma yadda za a gabatar da shi, sannan ya tuka tukakken musulmi. Wa fardun min fara'idihi, kuma farilla ne daga cikin farillan azumi abin nan musulunci. Ina fata an fahimta. Qala ta'ala, Allah yake, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam, ya ku masu imani an wajabta azumi akan ku, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka suka zo kafin ku, la'allakum tattaqun, tabbas in kuka yi azumi za ku zama cikakkun masu tsoron Allah. An gane har zuwa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, watan azumin ramadan shine watan da aka sauke alqurani a cikin sa, hudan linnas, shiriya ne shi watan ga mutane, ko kuma azumin shiriya ne ga mutane duk zai iya dauka, wa bayyinatin min alhuda, kuma hujjoji da dalilai ne na shiriya shi watan ko kuma shi azumin, wal furqan, kuma shi watan ko shi azumin rariya ce da ake tankade tsakanin ƙarya da gaskiya ta hanyar sa. Ina ma'anar wannan? Duk wanda kaga yana azumi, to alama sai ta take nuna shi musulmi ne, musulmin kirki ne, ya yarda da Allah, ya yarda da turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan azumi ya zama rariyar da ake tankadewa tsakanin ƙarya da me, da gaskiya, tsakanin mumini da ainihin wato kafiri, tsakanin mutumin kirki da kuma ainihin wato fasiki. Dan haka faman shahida minkum ash-shahra, wanda duk Allah ya sa ya halarci wannan lokaci na azumi, falyasumhu, Allah ya bada umarni kai tsaye sai to ya azumci wannan ainihin wato azumi din. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. حديث رجع عبد الله بن عمر يكتب ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم أتى أنجنا مسلم في أكن أبو بابو دابير نفرقوشيني أشيد أبابو واندي تنتنت أبو تاوى في الله ka shaida wannan, ka kudurta wannan, ka saka wannan a ranka, kuma kar ka bari duk wani tunani ya shigo maka sabanin wannan tunanin na cewa Allah shi kadai ne ya tantance bauta. Ina fata an gane. Wa anna muhammadar rasulullah, kuma lalle ka yadda cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne. To waɗannan shahadatai ne, shahadoji guda biyu, ba mujarradin furtun su ne ake bukata ga musulmi ba, ana buƙatar furta su tabbas, amma a lokaci guda kuma ana buƙatar aiki da su. Aiki da su yana da matuƙar tasiri ga rayuwar musulmi da kuma tabbatar da shi a matsayinsa na musulmi. Yayin da takaituwa a iya furtawa kadai, to baya tabbatar da mutum a cikakken musulmi gaskiya. Dole sai ka yi aiki da abu. Na farko cewa ka shaida babu an bautawa bisa tantanta da dacewa sai Allah, to duk abin da ka san zai kariya wannan maganar a cikin ranka ko zuciyarka to karka yadda ka aikata shi dan haka a karkashin wannan zuwa gidan boka zai kariya ma wannan magana zuwa gurin malaman tsubbu zai kariya magana fada wa Allah bakaken maganganu zagin Allah zagin manzon Allah fada wa addinin musulunci bakar magana izgilanci wa musulunci da musulmai da dai shauran maganganu da mutane suke yi waɗanda suke ruguza musu addini ba su sani ba wanda duk ya bibiye mu a kalmar shahada da muka yi zalim na la ilaha illallah zuwa ƙarshe mun yi ta nana ta wannan magana to mu yi hankali da furuce-furuce da maganganu da tunanuka da ainihin wato lafuzza da suke fitowa daga bakunan mu khaufan min an naqa fi ma la khaira fihi saboda tsoran karma fada cikin abin da babu alheri a cikin sa shine kariya kalmar shahada da ruguza ta ina fata an gane wanda duk yake buƙatar bayani dalla dalla ya bibi waɗancan kasusuwa namu kusan guda 80 da wani abu cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma shi ma irin wannan ma'anar ne na farko mutum yayi taka tsantsan da duk abin da ya shafi janabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka ce wannan na manzon Allah ne to kai taka tsantsan saboda fadawa annabi bakar magana ko sukan labirin manzon Allah ko kuma yi wa annabi izgilanci ko yi masa ba'a ina fata an fahimta to wannan kai sai yana fitar da mutum daga addinin musulunci hadis bila haraj haka goyen bayan wanda suka ci mutuncin shi da kuma nuna cewa ba su yi laifin komai ba dan kawai ka kare aqidarka kuna ga abin da arzai ya fito ya dinga fada a cikin kwanakin nan kuna ga abin da malam Nura Kali ya fito ya dinga fada a cikin kwanakin nan wato wallahi mu gode wa Allah kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya fa malam Nura Kali yana daga cikin malaman da al'ummar Najeriya suka amintu da shi suke bibiyar sa suna ganin malamin Allah ne malami ne mai fadin gaskiya malami ne mai kokari amma ba a je ko ina ba sai ga malam Nura Khalid ya sauka shoulder ya bayyana karara dan interface ne ya bayyana karara makin sunnar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama kuna gani yanzu suna neman su daure wa wannan arnan gindi game da cin mutuncin da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan cewa wai ƴan izala ko ahlus sunna wai su suka fara to dan Allah dan Allah kaddara ma su suka fara bari mu yi takdiru huwa yanzu in an izala ko ahlus sunna su suka fara yanzu take abin ya kamata ayi ko daure gindin wanda za su ci gaba ya kamata ayi kaga daga nan za ka gane iskanci ne kawai amin amin mun kaddara ahlus sunna su suka fara wannan abun kamar yadda su suka fada to daure gindi ya kamata ayi ga wanda ya tiga zai tiga ba ko kuma taka mar burki ya kamata ayi to dan me yasa ake fadin abun ga maganganun kamar ana kaga daga nan zaka gane san zuciya ne kawai ana so a fake da cewa wai mu ne wai muka fara cin kai Allah Allah ya isa ga wanda yake muna cin mutuncin manzon Allah da sunan wannan ake so a daure wannan arnan gindi cewa wai abin da yake yi daidai ne to kuna ga da yaga wannan abun ya fito a bidiyo kwana biyu da suka wuce ya ce yana so mutane ba su sani fa America ma ta san da zamansa kware da gaske martani yayi ba na faɗa ba a hudu ba ta cewa akwai ma wanda yace ya bada contract a fillo kayan shi to shi ne yake wannan malamin raddi cewa ya sani wallahi in aka taba shi a kasan nan za a iya raƙar arewacin Najeriya gaba ɗaya idan an taba shi in aka taba wannan arnan shi da ya zagi annabi in an taba shi za a iya zagar arewacin Najeriya wallahi tallahi haka ya dinga faɗa America ta san da zamansa waye ya san da zamansa na'am eh
mana
sai ba wani cikin da Adam aka kasu daina amfani da babu wani sara'a a to ai bai isa ba kuwa bai isa ba wai kun ji condition din sa ya ce zai bada hakuri amma da baban cine du da Adamu Asha ka su daina amfani da Bible suna musuluntar da mutane suna wa'azi a ai ba ku isa ba ku wallahi wallahi baka isa ba baya nan ai dama wutar fitina ce na sha faɗa muku a hudubobi na cewa ana so a cinna wutar fitina ne a ƙasar nan so ake ƙasar ta rikice da yaki ana so a tada hankali ne a yi faɗace da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe ta yadda zai zama a dirkakar da musulunci da musulmai kamar yadda aka dirkakar da wasu ƙasashen musulmi wallahi tallahi ba wata ajanda bane wannan ce kawai don haka duk abin da an san zai cinzira mutane to shi ake kokarin yi a yi abin da zai cinzira kai daga ganin tun da nake ban taɓa ganin mutumin da ya maganganu na cin mutunci ga annabi irin wannan mutumin ba ma'ana tun da an yi waɗancan a baya har yanzu dai kuna ta haƙuri ba ku rikita ƙasar ba to bari a yi abin da ya fi wannan wala Allah kuwa iya rikita ƙasar a kan haka shi kenan sai a fasa kowa ya rasa ban gane ko kun fahimta ba ai kuna gani abin ƙaruwa yake yi maimakon a rage kwanan nan mamanin ya yi malam usman wani soja ma ya sake yin wani abu ka ji ku to shi daɗi na da Allah faɗa da manzon Allah faɗa ne da Allah gaba ɗaya don haka mun bar ku da Allah addininsa kuke zaga manzonsa kuke zaga ƙur'aninsa kuke zaga to Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka Allah mun barka da su don mun san wallahi ba su fi ƙarfin ka ba wallahi wadaka tunda kuna ganin kun yi za ku iya faɗa da Allah to bismillah amma ni ina rantsuwa da Allah wallahi wallahi Allah ba zai bar wannan abu ba sai ya ɗauki mataki a kai wallahi shi yasa da ni da kai babbar mafitarmu shine mu fito mu yaƙi wannan abun ƙaulan wa fi'lan a aikace da kuma a maganganunmu to shine ranar da azaba ta tashi saukowa to Allah zai tsame waɗanda suka tsaya suka bawa abin kariya wa shine faɗin Allah wa anzainal ladina yanhauna anisu Allah ya ce sai muka da muka tashi zubo ruwan azabarmu sai muka tsayaratar da waɗanda suke hana munanan ayyuka da ake yi su sai muka tsayaratar da su sai muka babbaka waɗanda suke yi wa mutane ta'addanci suke wa addinin Allah ta'addanci to inda za mu samu tsira mu shine mu tabbata muna cikin wanda muke yakar wannan bala'in da maganganunmu da rubuce-rubucenmu yanzu duk abin da ake dinnan kana gani wani zai gama hawa Facebook ɗin sai gama duk abin da zai amma ba zai yi ko da fatara biyu yayi Allah wadare da wanda ke zagin manzon Allah ba amma ya iya sharing kaza ya iya posting kaza ya iya duk wani abu na Facebook zai haga zai yi amma yayi sharing ko ya rubuta fatara biyu yayi Allah wadare da masu zagin manzon Allah ba zai iya wannan ba a Facebook ina damuwarka da addinin Allah yake da wani baki kake cewa ka damu da addini idan ni abin da zan iya yi shine ne huduba abin da zan iya yi shine ne ta'alim abin da zan iya yi shine ne yi jawabi na je gidan rediyo ko gidajen kafa ya faɗa bayanai na zamani na fitar da maganganu da suke nuna kyamar da nake wannan kai da Allah ya bawa Facebook ana kana da follower wala Allah ma haddasu a cikin followers ɗinka haka ne ko ba haka ba wannan abu ne zai sa ba za ka yi martani ko da kwaya ɗaya ba amma duk wani abu na comedy da duk wani abu na fashion da duk wani bidiyo na hoto ko na bidiyo ko hoto na kayi kwalliya kayi ado duk za ka yaɗa wa duniya amma ba za ka iya faɗin kalma guda biyu da za ka nuna kyamarka ga abin da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to wannan shine matsalar mu shine muke zargin wasu daga cikin manyan ƙasar nan musamman 'yan siyasa yanzu waɗanda suka fito suna zanga-zanga a Abuja cewa an hana su me an hana su dama ta siyasar su suka yi kwamba da su da jama'ar suka tafi Abuja suka je suna menene suna zanga-zanga suna cewa an hana su dama an hana su kaza ana neman a hana su 'yancin su dan Allah ina kuce an taɓa annabi Muhammadu ba mu ga kun yi zanga-zanga ba ban gane ko kun fahimce ni ba ina kuke an ko bai kai ku yi zanga zanga akan an taɓa manzon Allah ba in dai za ku rubuta protest akan cewa ba a kyauta muku ba, an hana ku dama, an hana ku kaza, to mu gan ku a Abuja da kwalaye kuna cewa no mo sake taba manzon Allah, ba mu yarda a bar waɗanda suke. To amma kun san meye ne, ai idan sun foto sun yi wannan za a ce su masu kishin addini ne. To tunda masu kishin addini ne, to suna tsoron kuma arna, yan dadi arna, kada arna su ki goyen bayan su. Da haka duk wani babba a ƙasar nan gashi nan kuna gani duk abin da ake mana addini ba za ka taba gani ko a shafin su ya rubuta. Ai ga shafukan su nan muna bi, duk wani babba muna bin shafin sa wallahi, muna ganin me yake fasu, me yake dorawa. Idan ma ba kai take dorawa ka ba, kai tsaye yaran ka ne, ai kana iya ba su umarni ko cewa ku rubuta kaza akan manzon Allah da aka taba mana ba mu yarda ba, ko ba haka bane jama'a? To amma mutum zai iya protest akan cewa an hana shi dama, an hana shi mukami, an yi kaza, an taba jama'a, an taba waye, amma akan manzon Allah kana musulmi ba za ka iya cewa wannan abin da aka yi ba daidai bane ba. To ba mu gane irin wannan mutane bane su wanda zai zamanto muna da yakini cewa za su kare mana addini, za su kare mana al'ummar mu. Yasa ayi hankali, ayi hankali, kar ka je ka kashe kanka ko ka jefa kanka cikin fitina akan wasu mutane. Wannan kasar tamu sai dai addu'a wallahi. Duk wanda kaga yana ta yunkuri, to ba wancan dan juman ne ya hana shi ta karbe yake yunkuri, to ka dauka shi kuma dan jummai ne. Shi ma idan kasar ta dawo hannunsa, ka dawo hannunsa, gara ka zai yi wallahi, wahalar da kai zai yi. Ba wani wankacce da sabulu. Kawai mu yanzu a gurin Allah muke nema, Allah kawo mana wanda za su gyara mana kasar. Tunda ai Allah shine ya ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ko ba haka bane? Kuma ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, sai ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, sai ya ce me? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. Allah ya ce an wajabta muku yaki amma mun ga alama ba kwa so. Ta iya yiwuwa ku ki abu ba kwa san shi amma alheri ne gare ku, ta iya yiwuwa kuma ku so abu amma sharri ne a gare ku. Ai Allah ne fi ku sanin inda alheri, ku ba ku san inda alheri yake ba, haka ne ko ba haka ba? To mu yanzu mun mika wa Allah ya zabo mana alheri, ba shi kenan ba? Saura kuma ka zo ka ce mana kai wane ne alherin ka, to sai ka gaya mana in ka san gaibu to sai mu sani. Mu dai mun san kullu ya'lamul man fis samawati wa man fil ardil ghaiba, duk wanda suke sambai da kasai ba san gaibu ba, in ba waye ba, in ba Allah ba. Allah ya shiryar da mu, amin. Yana fitar da rayi cikin matattu, to wannan shine. Saboda haka duk wani wanda bai kishin addinin mu ko bai kishin manzon mu ko bai kishin musuluncin mu, to koya yake mu ba namu bane, ka hana mu komai a duniya za mu iya hakura, amma ka hana a taba ma ka ki ka sa baki akan masu taba mana addini, to ƙarya kake kai ba namu bane. An gaya maka duniya muka zo tarawa, duniyar banza, duniyar wofi mana, duniyar ma da yau gashi nan wanda suka same ta ma sun gagara kwantar hankali su zauna su ci duniyar ma cikin nutsuwa a biya gagara. Su kansu ƴan duniyar ka je ka same su, mutum zai ganka yana sha'awar ka yana akramaka Allahu, kukan masha Allahu ba ku da matsala. Ai da zan same yanayin rayuwar kan nan malam wallahi da na more, kaka da kwandala amma sha'awar ka yake yi, shi kuma ya taro duk ma habba wa dabba, amma na rantsi da Allah gagara samun nutsuwa. To wannan duniyar da ta gagara kwantarwa da ma'abotanta hankali ita ne za ka biyewa ka barar da addininka. Allah ya kiyaye. To wannan shi ne. Saboda haka shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah, sannan lallai annabi Muhammadu manzon Allah ne. Dama kuma mun ce abu uku ne shi ne shaidawa da cewa annabi Muhammadu manzon Allah. Na farko ta'atuhu fi ma amara, yi masa da'a cikin duk abin da ya ce a yi. Wa tasdiquhu fima akhbara, sannan kuma gaskata shi cikin duk labarin da ya bayar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara, da kuma nisantar abin da ya hana ya tsawatar. Wa alla yu'badallaha illa bima shara'a aw bima amara, kuma kar mutun ya bauta wa Allah sai abin da annabi ya shara'anta ko ya umarni. To in ka samu waɗannan abubuwan guda uku zuwa hudu, to ka zama cikakken mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma son sa da kuma san mutanen gidansa. Dan ya faɗa a cikin wata aya yace qul la as'alukum alayhi ajran, sai ce menene illa mawaddata fil qurba, kace masa ni bana roƙon wani lada a gurinku, ban ce ku biya ni ba da game da abinda na zauna muku ba, abinda nake so kawai abinda nake so shine ku so iya iyalan gidana, ku so makusanta na, ku so waɗanda suke nawa ne yan addini na, shikenan kawai. Kun kuma haka kun gama muku, an gane magana da kyau ku. Kuma yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Na fata an fahimci magana. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirina. Ku bi Allah, ku bi manzon Allah, in kun juya baya Allah yace to ba dai bana son kafirai. Kaga wanda suka juya wa manzon Allah baya kaga kafirai ne kenan. Yasa Allah yace ku te musu in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni, in ji manzon Allah. In kun juya baya to ku sani dai Allah baya son kafirai. Kaga kenan wanda ya juya wa manzon Allah baya wannan kafiri ne. Allah ya kiyaye mu daga kafirci karami ko babba. To wannan shine yin yake cewa wa iqamis sala da kuma tsaida sallah. Mun sha bayani game da tsaida sallah. Tsaida sallah nan ma suka ce abubuwa guda uku ne zuwa hudu. Na farko imani da cewa Allah ya shar'anta wata ibada mai suna sallah, tana da ruku'u, tana da sujjada, tana da tahiyya, tana da sallama, tana da kaza, tana farawa daga kabbara, tana karewa da menene da sallama, ka yadda da wannan ibada ce da Allah yake ayi. Na biyu yin ta idan lokaci yayi, kar ka yadda lokacin ta ya wuce in ba da bisa larura na bacci ko mantuwa ba ko gushewar hankali. Waɗannan sune larure guda uku wanda malamai suka yi ittifaki kai tsaye Allah ke karɓar larurar waɗannan abubuwan guda uku. Bayan su duk wata larura da za ta biyo baya to it's under probability, tana tsakanin a iya karɓa ko ba za a iya karɓa ba, ya danganta daga yadda larura ta zo ma. Amma waɗannan larura guda uku, bacci, mantuwa, gushewar hankali, to duk wanda haka ta same shi game da wannan sallah to Allah zai iya karɓar uzurinsa. Amma bayan waɗannan abubuwan guda uku suka ce duk abin da ya biyo baya, sai an duba an tabbatar ya aka yi ta ina ta wannan tudu ta wannan gangare kafin a ce an karɓa cewa lallai wannan uzurin ya kai a maka uzuri. Ina fata an fahimci magana. To don haka na farko imani da ita, na biyu yin ta akan lokaci, na uku shine yin ta a bisa tsari da karantarwar Allah da Annabi Muhammadu, ruku'an wa sujudan wa arkanan wa fara'id wa ma ila zalika min anwa'i al'ashiya allati ja'ala Allahu fiha. Sujjada, ruku'u, tahiyya da sauran abubuwan da Allah ya sanya a cikin sallar, ya zamanto kayi su yadda Allah ya ce da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi. To wannan shine in ka samu wannan kaya abun nan. Wasu suna karawa da hudu, na hudu wanda shine kuma tushen kowace ibada, shine yin ta dan Allah, dan neman yardar Allah. Na fata an fahimta. Kar ka yi ta riya'an dan mutane su ce kana ibada ko kana kaza, ka yi ta dan yardar Allah da neman yardar Allah. Allah ba mu ikon yin ta a haka, kuma ya ƙara mana ikhlas. Wa ita'iz zakka, aka bada zakka, akwai zakatu al-ghanam, akwai zakatul mal ko zakatul quli ko kuma zakat al-harsh, harkar noma da harkar kiwo da kuma harkar kuɗi da kasuwanci da kaza, kowanne akwai yadda ake yin sa, da in ya kai nisabi yaya za a fitar da zakar, da yanayin nau'in abin da ake so a fitar a kowanne abu, da kuma kalarsa, da yadda za a raba, da suwa za a rabawa, da kuma a wanne lokaci, kuma sai ya kai nisabin yaya da sauransu. To wannan shine wa hajjul baiti, haka aikin hajji wanda ana yin sa ne sau ɗaya a shekara a watan Zulhijja, watan da yake gaban wannan watan, kuma yana farawa daga 10 ga wata yana karewa zuwa 5 a ainihin wato 15 ko 16 ga wata an gama komai da komai na aikin hajji. Mun sha bayani a wannan wa sauran Ramadan da kuma azumin watan Ramadan. Waɗannan sune arkan al-Islam, rukunan abin nan musulunci gabaki daya. Malam yace wa ajma'atul ummatu ala wujubi siyami ramadan, al-umma gaba daya ta hadu akan wajibci da kuma tilasin yin azumin watan ramadana. Wa annahu ahadu arkanil islam, kuma lallai shi azumin watan ramadan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci. Duk malamai sun hadu akan haka, allati ulimat min addini bi darurati, wanda aka santa a cikin addini ta hanyar larura, ma'ana dole ne ayi azumi, wajibi ne, ba wai ganin ya dace ko ya kamata ba, a'a dole ne. Ina fata an fahimta. Wa anna munkirahu kafirun, kuma lalle wanda ke inkarin addinin musulun abin nan azumi, wannan kafiri ne, murtaddun anil islami, kuma yayi riddiya bar addinin musulunci. Duk mutumin da yake cewa azumin ramadana ba ibada ba ce, ko kuma bai yadda a yi shi ba, ko kuma yana ganin akwai wata tangarda ko akwai wata matsala game da wannan azumi, to wannan yayi ridda. Ina fata an fahimci magana. Ya bar addinin musulunci sai ya dawo yayi imani da wannan magana, kuma ya yadda da ita. To wannan shine, to wannan shine hukuncin azumi. Saboda haka azumi wajibi ne, kuma cewa baya cikin rukunan musulunci ko baka yadda da shi ba, to kai tsaye kana bayyana kanka ne a matsayinka na ba musulmi ba. Allah bai karbar musuluncin mutumin da bai yadda da azumi ba. Ina fata an gane. Yawwa. Fadluhu, to azumi yana da wata falala? Akwai wani alheri da Allah ya sa game da wannan ibada? Akwai wata alheri da dan adam ke samu idan yana yin sa, na farillarsa ko na nafilarsa? An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Daga Abu Hurairah, Allah ya hada mu da shi a aljannar Firdaus, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man sama ramadana, wanda ya azumci watan ramadan imanan wa ihtisaban, yana mai cike da imani da neman lada gurin Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, za a gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunuban shi. Idan kai azumin watan ramadan kana cike da imani, kuma kai ne dan Allah ya baka lada, waɗannan abubuwan guda biyu dole mutane su kiyaye su. Shi imanin ka da cewa azumi, azumin ramadana azumi ne daga Allah, shi yake tabbatar da kai a matsayin musulmi. Rashin imanin ka da wannan shi yake fitar da kai daga da'irar musulunci. To daga ka fita kuma daga da'irar musulunci, ko kai aikin lada ba za a baka ba. Haka ne ko ba haka ba? So yin imani da haka shi yake tabbatar da kai a matsayin cikakken musulmi kammalalle. To tabbatuwarka kuma cikin musulmai kammalallu shi zai sa kai aiki a me? A karba. To yin aikinka kuma a karba shi zai sa a baka menene? Lada. So magana a fili take, shi yasa Annabi ce imanan, sai ka yi imani da Allah a kansa, ka yarda doka ce, shari'ar Allah ne. Kamar wani zai yana bani labari, muna tattaunawa ne akan mutane suna sakaci game da ibadoji, suna sakaci game da ibada. To an zo ana zaune a wani guri, yamma ta yi ran Alhamis ko ran Litinin, sai ya ce a kawo masa ɗan dabino da ɗan kankana da ɗan wani abu zai sha ruwa. Wudar bakin wani sai ya ce, wani azumi kake yi ne? Shi irin 'yan duniyar mutanen nan ne. Sai ce, yi wallahi azumi ne. Ya ce, to kai kuma laifin mai kaiwa Allah da zaka dinga azumi? Laifin mai kaiwa Allah da zaka dinga azumi? Kun gane magana da ke ku? Na farko ka bi wannan magana izgilanci ce. Izgilanci ne. Na biyu, shi in ta za ka kara gane izgilanci ne, shi ne shi tunda ya yadda shi mai sabo ne, to shi dan me yasa bai azumin ba? Tunda shi a fahimtarsa sai wanda suke sabo ne suke bautawa Allah. Ko ku gane me nake nufi ba? Kaga daga nan za ka gane shegantaka ce kawai. In ba shegantaka ba, mutum ya yi ibada ya ce a kawo masa abin shan ruwa, kana masa shega kana cewa to wani kai kuma laifin mai kaiwa Allah da baka dinga azumi? Na farko wa ya gaya maka sai mutum yana laifi ne yake ibada? Ai ita ibada da mai laifi da marar laifi duk ana buƙatar su yi, ta nafilarta da ta farillarta. Na biyu, tunda kai ka yadda kai mai sabo ne, sabanin shi wannan da ka gan shi yana azumi, to me yasa kai ba kai azumin ba amma shi yake yi? Ban gane ko kun fahimta ba? Tunda shi a fahimtarsa mai laifi ne ya kamata ya dinga ibada ko? To ya yi da shi ne laifi ne amma baya yi kuma. To irin waɗannan maganganu ne sai mutum ya yi su ya ɗauka cewa ba matsala bace, bai san cewa ya gaya wa addini bakar magana bane, sai Allah ya tajarraba sa a cikin rayuwa da wasu bala'o'i, ya rasa inda zai sa kansa, kuma bai san ya manta da laifin da yawa Allah a wani guri, a wani furuci. Me yasa ne annabi ya ce, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Me yasa ne a wani guri ya ce man samata naga, wanda duk ya iya shiru da bakinsa ya tsira. Saboda yawan maganganunmu, da yawan shegantaku da mutane suke yi da shega da wasa da wasu abubuwa da muke ganin kamar ba komai bane, ba mu sani ba, su suke kifa mutane a cikin wuta. Me yasa annabi ya ce wa Mu'adh kuffa alayka hadha, riƙe wannan ɗinka. Mu'adh ya ce manzon Allah, ana hanu mu'akhaduna bima natakallamu bihi, annabi hatta magana ma da muke yi za a iya kama mu da ita. Annabi ya ce wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim, yoma akwai abin da yafi kifa mutane a cikin wutar jahannama da goshinsu da hancinsu ya turbudu a cikin rubudun wutar jahannama sama da harsunansu. Ai kana neman abin da yanzu nan zai kifa ka a wuta, to ka samu harshenka. To ku je ku dinga jin maganganun wasu in sun taru irin a temple din nan da yamma. Shi yasa wallahi duk mai son ya gama lafiya ya daina zaman irin waɗannan majalisun. Duk majalisar da ba ibada ce za ta hada ka da su ba, ba maganganun Allah bane kawai a taro ai kwararo maganganu ana hira, na rantsi da Allah kai hankali da zama irin wannan. Allah Malam Yakubu, maganganun da ake ba su da dadi a irin waɗannan guraren, a tunaman mutane, ai gulmar mutane, a zagi Allah ba a ma san an zage shi ba ma, saboda kawai tsabar hira ta yi dadi, kowa abin da ya zo masa a bakin yake fada. Ko ba haka bane Malam Awolu, duk abin da mutane suka ga dama su suke fada, ba su sani ba kuma wannan abubuwan su suke kifar da su. To shi yasa duk wata majalisa in ba majalisar daukar karatu ba, to babu ruwanka da ita. Kana zuwa ka ce assalamu alaikum, ya malam kuna lafiya lafiya, to mu mun yi nan. Wallahi tallahi sai mu mun yi nan. Su zage ka, su gulmarka, su ce kana gudun mutane, sai ai baka ma kaurar mutane, ai kai girman kai ma kake da shi. Ba haka ake ga wanda suke nesa da irin wannan abun ba, ai girman kai yake da shi, ai ya raina mutane ne, ai ya yi kuɗi ne, ai dan Allah ya buɗa masa ne, ba su san yana so ya tsira da imaninsa ba ne. Duk wannan tarurrukan mafi yawancinsu wuta za a kai su wallahi, na rantsi da Allah. In mutum bai kiyaye ba, wallahi zai gamu da Allah, saboda maganganun da ake a waɗannan guraren, maganganun sun baci, ba su da daɗi. Zama za a yi, kowa abin da ya zo a bakinsa faɗa zai yi. Kai da kake cikinsu ma idan kana ƙoƙarin gyara musu, to sai a sa ma ido a gurin. Daga an ga kayan kokonan haka sai a ce, ga mutumin naku nan ya taho fa. A mutumin nan ya taho, ma'ana kai ma kanka da kake kana cikin su, amma kai ma sun saka a gaba, saboda kai baka goyon baya irin waɗannan abubuwan, kuma kana nasiha cewa a ji tsoron Allah fa. Maganganun da yake fa akan mutane ba daidai bane, Allah zai dinga ɗiban ladan ku yana biyan su da shi. Hasanul Basri wata rana ya zo taɓa zuwa, ya zo wucewa, sai ya sa mutane suna gulmar Hajjaj ibn Yusuf ibn Thaqafi, saboda Hajjaj yana daga cikin mutanen da suka gwalta musulmi, cikin su har da sahabbai. Ya kashe mutane da yayi abubuwa, kawai sai ya samu mutane sun yi temple suna ta zagin Hajjaj. Hasanul Basri sai zage su, sai zo gurin yace assalamu alaikum, aka ce wa alaikum assalam, mika musu hannu su gaisa. Yace na wuce ne yanzu kuna maganganu akan Hajjaj, ai Hajjaj ai dan iskar mutum ne, ai azzalimi ne, ai kaza. Yace to wallahi barin faɗa muku, yace tabbas abubuwan da Hajjaj yake yi abubuwa ne marasa daɗi, amma ina mai rantsuwa muku da Allah, kun ga wannan gulmar da kuke yi akan Hajjaj? Ka ce eh. Yace na rantsi da Allah za a iya wayar gari Hajjaj shiga aljanna, ku ku shiga wuta. Suka ce kamar yaya, me kake nufi da wannan magana? Yace masha Allah, yace tabbas Hajjaj ya zalunce ku, kuma yana kan zaluntar ku, amma kuma kun zalunce shi, kuma da kuka zauna kuna masa gulma, kuna ƙananan maganganu akan shi. ina mai rantsuwa muku da Allah gobe kiyama Hajjaj zai tsaya gaban Allah yace yana tuhumar ku akan gulman makin da kuka yi dan haka sai kun biya shi yace na rantsa da Allah zai iya yuwa ladaddakin ku ya gagara biyan Hajjaj zagin da kuka yi mar da gulmansa da kuka yi sai an debo zunubansa an lafta muku shi kuma an tara masa ladan ku 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 shiga wuta shi kuma Hajjaj ya tafi aljanna yace muku fahimta bayanin ba ga yadda bayanin yake to masu hankali daga cikin su ce to wani assalamu alaikum ni nayi na wani ce assalamu alaikum ni ma ba za ku kara gani na ba masu hankali daga cikin su wanda kuma suka dauki abin a matsayin kamar bayi kariya yake yi dan ka san haka mutane suke idan ka zo kana cewa a daina kaza a daina kaza ai kariya yake ba shi ai ai kamar lauyan sa yake ai ai idan dai a guri ne ai baka yi saka taba wani ba wani yana gurin ba haka bane to masu hankali sai suka dauki nasiha sauran kuma sai suka zazzagi ni kansa Hassan al-Basri din kawai suka ci gaba sai a ce ya karba ne in kai malami ne sai a ce ai ya karba kaya ne ai ya karba kaya ne yasa kawai zai na ta wannan maganganu kaga ya sake lafkawa kansa wani zunubi domin cewa ya karba kaya ne sai ya tabbatar ta a gaban Allah ko bai zai tabbatar ba wallahi sai ya tabbatar da ita in ko ya tabbata ƙarya yake yi to nan ma kuma wani zunubin ne ƙarin zunubi kuma wani haƙƙin ne ƙarin haƙƙi kana kare shi kare wata magana yana sake lafto wata wata za su sake hawa kansa kuma to kaga mai amfani shi to shi yasa mawaƙi yake cewa mu dai aikin mu faɗa muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da nanabar mai ƙin gaskiya yace mu dai haƙƙin mu shine in mun gaba daidai ba mu ce muku kaza ba daidai bane ko dai ku yi karɓa a matsayin wa'azi ku yi aiki da shi mu samu lada ku samu lada ko kuma ku yi mana dariya ku ce mun cika surutu mun cika maganganu yace dariyar ku ta zama kuka gaba nan gaba wannan dariyar wallahi ta koma muku kuka nawa ne aka faɗa musu suka yi dariya suka ƙi su ɗauka amma daga ƙarshe suka dawo suna kuka haka ne ko ba haka ba karanto tarihin sahabbai da tarihin kafirai da annabawansu ga hinan a cikin alkur'ani suka ji Allah ya bada labari annabi kaza ya zo yana mutanensa wa'azi suna ta tuntura dariya suna masa shega suna masa izgilanci kafin a je ƙarshen kissar sai ka ji ana musu ruwan wuta haka ne ko ba haka ba dariyarsa ta koma kuka kuma ta koma ba ta koma kuka to haka Allah ya shirye da mu ya ba mu ikon gyarawa to wannan shi ne saboda haka yake cewa wa ajma'atul ummatu ala wujubi siyam ramadan wa annahu ahadu arkanil islam allati min shiga fadluhu ko cewa duk mutumin da ya azumin ramadana yana cike da imani da neman lada to za a gafarta masa zunubansa wa abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amali bin adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wasiyamu jannatun فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحه إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وعن سعد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقولون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد daga Abu Huraira Allah ya hada mu da shi aljanna Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu amali bin adama lahu illa siya duk aikin dan adam gaba ɗaya nasa ne amma banda azumi abinda wannan magana take nufi inji malamai suka ce kowanne aiki idan dan adam yayi Allah ke mika wa mala'iku ya ce ga aikin wane ne ku rubuta masa lada wanda aka saba rubuta mishi idan yayi illa siyam to azumi ne kadai Allah baya masa wannan hukunci fa innahu li na yace domin wannan azumin nawa ne inda Allah an gane maganar da ke ku fa innahu li wa ana ajri bihi kuma ni ne mai diban lada da sakawa bawa da ke kai sai direct not indirect eh yanzu Allah ne da kanshi kai tsaye zai zuba ladan ba wai mala'iku za a bawa ba wasa'imu wasiyamu jannatun kuma azumi garkuwa ce garkuwa ta yaki wacce ake makalawa a hannu ko kuma ake sakawa a kai ta idan an kawo sara zaka tare ba sai ya isa jikinka ba Allah ya kwatanta azumi da garkuwa ne dan ya nuna irin yadda ke kare mutum daga fadawa masifa da bala'in duniya da lahira yadda garkuwa take kare jarumi a filin daga daga sara da suka to sai Allah ya kwatanta azumi da garkuwar dan a gane yadda ke kare mutum daga fadawa bala'i ina fata an gane bai za kana yawmu sawmi ahadikum yawmu sawmi ahadikum manzo Allah yace idan rana azumin dayan ku tazo fala yarfas to kar yayi kwarkwasa shine batsa ko maganganu na ashsha da Allah wadai wala yakhaf kar aji yana ihu yana haya gaga da jama'a a ce kana azumi kuma ajika ana taba masifa da kai ana ta tashin hankali da kai ana ta surutai da maganganu mara dadi da kai manzo Allah yace kar dayan ku yi haka wala yaj'al kar dayan ku yi aikata jahilci kai daga ganin yadda wasu ke mu'amalantan junan su kai ka san wannan mu'amala akwai jahilci a ciki kamar misali ka samu abokai ne suna ta rugawa iyayen su ashar kai zan cuku tuka zaka zanka kai wallahi ni ma sai in cika kuma wai wasa ake yi dan Allah ba jahilci bane wannan ko kuma kaga suna kai wa junan su duka da girman su fa ko kaga su suna ta kokawa ana ta kyalkyala dariya ma to an shagala an manta da wani abu mai suna lahira wanda ya kai wannan duka ana ta rungumar juna ana kokawa ana ta kyalkyala dariya to irin wannan dai yana daga cikin jahilci mai hankali nitsatse mai ilimi ba za ka san ganin cikin wannan haya gagar ba me ye dalili saboda yanayi yana tuna makomashi yanayi yana tuna lahirai yanayi yana tuna masifar da ake ciki a rayuwa dan haka bai da lokacin da zai shagalgale ya zama bai da aiki sai zolaya sai dariya sai kokawa sai kai wa juna duka sai zagin juna ina fata an fahimci magana bai da wannan lokacin to shi yasa wasu idan ba kana dan tsume musu ba kai ma sai su mai da kai haka dan haka dole wasu ranka dinga dan tsume wa mutane ba wai tsumewa ne ta kare nan su ba a'a wani idan ba haka kai marba baya gane karatu ko ba haka bane jama'a wani baya gane karatu malam kabiru kai ma sai mai da kai wani abokin wasa kuma wasan sai ya wuce ka'ida har jahilci ya shigo har hauka ya shigo ciki to sai ka dan tsume ka nuna ka dan dake ka dan nuna masa kai kai fa baka san irin wannan dogon wasanni da banza da shirme na banza da wasi haka to in ya gane haka sai ga yana dan baya baya to amma kai ma da ka sake shikenan ko sake gaba daya to sai ku shagalgale to shine wala yaskhaf ba a so a ga mutum yana haya gaga yana hayaniya wala yajhal kar a ga mutum yana aikata abubuwan da karara yana nuna jahilci ba da rashin hankali da rashin ilimi fa in shatamahu ahadun aw qatalahu manzo Allah yace idan wani ya zazzaje shi ko ya nemi yin rijima da shi ko fada fal yaqul inni sa'im yace a ni azumi nake ya kame ya nuna shi ba abokin karawarsa bane ni ne azumi ne in kai wawa ne ni nuna da hankali in kai ba ibada kake bane ibada nake wannan lokacin babu ba a bukatar hayaniya a cikin sa marratain ya fada masa haka sau biyu inni sa'im wallazi nafsu muhammadin biyadihi manzo Allah yace na rantsa da wanda ran annabi muhammadu ke hannun shi la khulufu fami sa'imi warin bakin mai azumi atyabu inda Allah yawmal qiyama min rihil miski yafi turaran almiski kamshi a gurin waye a gurin Allah a ranar tashin alqiyama ina fata an fahimci magana ba wai ana nufin warin bakin mai azumin kamshi bane ba a'a yadda kai warin ke bata maka rai baka son shi to kwatan kwatan haka shi kuma Allah ke san shi da jin dadin shi jama'a kuna fahimtar magana ai sau da yawa in ka matso kusa da wanda ke warin baki in ya waiwayo yana magana wannan iskar ta buji hancinka kakan ji wani iri ba dadi to yadda ka ji tsananin ba dadin nan yayin da abun yadda ke ka to shi kuma Allah haka ke jin dadin na ne azumi ban gane ko kun fahimta ba saboda ta hanyar ibada ne kun gane magana da ke ku ba ana nufin warin ne kamshi ba a'a wato suffantawa manzon Allah idan a gane girman yadda Allah ya dauki ibadar da kuma yadda ya dauki abin da mai azumin yake yi jama'a kuna fahimtar magana to shine sai to walis sa'imi faratani mai azumi yana da farin ciki guda biyu yafrahu huma wanda zai yi farin ciki da su a kiyama na farko idza aftara fariha bi fitrihi lokacin da ya sha ruwa sai ya ji farin ciki ya zo mishi kalura duk yanda hankalinka ya tashi karfe 5 na yamma zuwa 5 da rabi wannan lokacin an fi wahala Allah Allah kake yi a ce rana ta fadi to kana shan ruwa za ka ji wani dadi da wata iska da wani walwala da wani kwantar hankali ya zo ma haka ne ko ba haka ba to wannan farin cikin manzo Allah yace Allah ne ya sako wa musulmi shi daga ya sha ruwa sai ya samu wannan farin ciki da wannan jin dadi an gani wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi haka kuma ranar da ka gamu da ubangiji to a ranar kuma mutum zai yi farin ciki da wannan azumi da yi malamai suka ce wannan ana magana da mai azumin nafila da mai azumin farilla duka daya dukkan su za su samu wannan alheri daga Sahal dan Sa'adu Allah ya hada mu da shi a aljanna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu rayya a cikin aljanna akwai wata kofa ana ce mata rayyan yasa babu laifi ka saka wa danka rayyan ko rayyanatu ka sa ta'ul marbuta a karshe sai ta zama mace rayyanatu namiji kuma sai a cire ta'ul din sai a bar nuno rayyan sunan aljanna ne an gane yadkhulu minhu as-sa'imun wannan kofa ta rayyan ko rayyanatu azumi masu azumi ne suke shiga aljanna ta wannan kofar yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wani wanda zai shiga aljanna ta wannan kofar sai masu azumi dan haka aljanna tana kewaye da kofofi ne kowace kuma da sunanta a goshinta dan haka duk waɗanda suka zo gurgurdan ibadar su sai a ce ku ga kofar ku can akwai kuma wanda zai shigo kowace kofa ya cancanta shiga ta cikin ta da haka sai ya zaba Allah ya sa muna cikin waɗannan kai kan zabuwar ta kaga dama kawai ko Allah ya zabe ku ku kan aljanna ta ku ci duk inda kaga dama shiga wani malami yace wallahi ni kuma in dai aka sai min haka ku yace to zan shiga tarayyan sai in sake fitowa sai in shiga jannatu adana sai in sake fitowa sai in shiga na ce a ni ka wallahi na shiga ba zan fito ba a kalan sai ka fito a kulla ko ba ai ina shiga billahi allazi na shiga kenan a kawai zan zaku wacce ta dalce na dalce kawai malam Kabiru sai in fada kawai shi kenan a kana fitowa a ce ta shiga ai aiki ya jika duk da cewa aljanna ba ta ita ba haka take ba ko Allah ya shigar da mu cikin ta cikin falalarsa fa idza dakhalu lokacin da suka shiga ughliqa sai a kulle falam yadkhul minhu ahadun annabi yace daga nan ba wanda zai sake shiga ta cikin wannan kofa da ina fata an fahimta to Allah ya shirye da mu aina sa yaqalu aina sa'imuna ku za ta ina masu azumi fa yaqumuna sai su tahi la yadkhul minhu ahadun ghayruhum ku ba wani wanda zai shiga ta kofar in ba su ba fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad idan suka shiga sai a kulle ba wanda zai sake shiga ta wannan kofa abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya kara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi ya fi mana kafin mu rufe kafin muna gayyata ranar Lahadi a nan masallacin mu yace ranar Lahadi wannan mai zuwa muna da gagarumin sauka na ɗalibanmu da suka haddace alƙur'ani ɗalibai mutum 11 a wannan makaranta ta Fadilatu Muhammadu Awwal ɗan baba abin nan ɗan babu anan wanda take opposite da kamera wanda Alhaji Muhammadu dan babu ya gina ya danka a hannuna sunana Abubakar Imam na kamsu salawat suke rike da ita da shi da Malam Salis gashi sai yana zaune ya tashi ko Malam Salis ya dan tashi da wasu malamai suke kula da ita muna jagorancin su bana shekara uku kenan da yan kwanaki ko shekara biyu da yan watanni alhamdulillah mun samu hafizan alqur'ani mutum 11 kuma mun shirya zamu saukar su insha Allah ta'ala ranar 26 dan haka qalibul ibul shahidul ghaiba wanda ainihin wato bai zo bai isarwa wanda ya zo shi kuma akwai wasu bakin malamai da suke yake tsammanin zuwan su daga Kano idan ya tabbata in Allah da zamu sanar ran juma'a da kuma ranar asabar a gurin karatu ina fata an fahimta in kuma sun zo din su za su yi mana karatu ranar asabar abinda yasa ban ga muku malam Abubakar saboda mu tabbatar da maganan zuwan nasu batukunna zuwa gobe ko jibi ne zamu tabbatar insha Allah dan haka muna gayyatar kowa da kowa anan cikin masallacin zamu gabatar da walima da kuma ba su kyaututtuka sannan da program din da duk za a gabatar amma da wa'azi duka anan za a yi karfe 9:30 ko na ranar Lahadi ranar 26 ga wata Allah ya kai mu lokacin kuma Allah ya bamu iko Allah ya shiryar da mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.